assalamu alaikum masu raro barkan mu da shin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙin dan adam a yau shirin zai fara duba batun mutuwar wani matashi a Bauchi bayan da jami'an tsaro suka lakaɗa masa dukan kauka ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumer Kirin ya sauka a Bauchi dan bin mutuwar matashi mai harkar sana'a saye da dabbobi mai suna Abidina Aminu bayan da aka yi masa dukan kawo ka daga binciken yan kato da gora zuwa wajen yan sanda batun ya kai ga an karya kafar abokin marigayin tare da haddasa masa mummunan raunuka kafin mu tsindama cikin shirin wannan dai ba shine karo na farko da muke kawo muku zargin yan sanda a Bauchi da azabtar da waɗanda suke tuhuma ba A shekarar 2020 mun kawo muku labarin wanda wani DPO na cikin garin Bauchi SP Bawa Ali Muhammad da aka zarga da gana matasa uku azaba ta hanyar daure su da dukan su da tabarya ya karya musu sawun kafafun su da hakan ya sanadiyar mutuwar biyu daga matasan a bana kuma ga labarin zargin wani DPO mai suna Awali Ilu dake dutsen tanshi da ake zargin ya yi sanadiyar mutuwar Abidina Aminu da kuma yiwa wani Ibrahim Shehu fashin albasa. Tun farko dai an kama wasu yara ne ƙanana masu shekaru 14 bayan da wata mai suna Zainab Dahir mai shekaru 35 ta yi korafin an sace mata rago. Sanadiyar kama yaran ta kai ga zargin Abidina da Ibrahim da sayan kayan sata ko a ce suna da hannu wajen satar ragon. Hakan ya sa 'yan ƙato da gora ko in ce hunters kamar yadda za a ji an ambace su suka kama Abidina da Ibrahim tare da lakaɗa musu duka har suka karye Ibrahim daga nan suka ɗauke su zuwa ofishin 'yan sanda da ke dutsen tanshi inda suka faɗa hannun DPO Awali Ilu a cewar Ibrahim Shehu
yanda ka gani in na haka ya ɗaure mu yake gana mana azaba yake lala mana azaba tun ranar 14 ga watan 9 muke wajen shi yake gana mana azaba tun ranan har ranan Alhamis muka wayi gari Juma'a a wajen shi ya ɗebo mu da asuba ya kawo mu nan anguwan lallai hemar gayi shi ya gwada mashin ɗin shi a ɗauka ya ce mishi mashin ba ta nan ta tafi
me ya kawo mutum mashin bayan kuma zargi ne akan dabbobi
eto ya ce lallai he an kawo mashin ɗin wai mashin ɗin ma da ita ake tafiya he an kawo ta ya zo aka ce mishi mashin ma kwanan ta kaza ba ta nan tana ƙauye tana jeji ana jiran shinkafa da ita he ya fara zage-zage tun da ni na karye bai je ya karye shi ma marigayin ya kakkarya shi in ya kashe ma ya dawo da gawan ya zo ya jefa mu uban suka rinka musayan wuta a wajen ya dawo hilos ya zo ya daki kirjin shi ya yi kutubol da shi ya ce sabila da ya jawo shi ba a samu mashin ba ya mishi wannan aikin muka zo mu ya sake ya dawo da musel ya ajiye mu muka sake bayan ya dawo da musel wajen kusan karfe kusan 6 ya kusa ya ɗebe mu he ya kai mu kotu a rana ɗaya domin mu already ya gaya mana ya ce ko ku amsa ko in ƙarasa ku in kashe ku na ce to kun ga kaga abin da mutumin na ya faɗa yana neman mu da wani abu mu tsaya mu bi shi a inda yake so tunda kaga ba wani wanda zai iya tsare mana wani abu a nan yanda muke cikin cell ɗin nan kaza 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 ya ce kai shi kan gaskiya da ya zo ya ce ya yadda ya amsa akan abun da bai yi ba ya ce gare shi kawai ya mutu
wato wannan zullan da ake muku ku dama saboda ku amsa
mu amsa lallai dole ne kawai
kun yi
lallai mu amsa lallai dole ne kawai
dole
kawai he lallai mu amsa kawai
ku amsa me
mu amsa wai lallai an kawo mana kayan sata muna saya
dabbobin
muka zo muka tafi kotu na tashi sabila da in ka ganne ma a lokacin ma in kai ne
da lokacin da kuka tafi kotu shi wannan marigayi na nan
yana nan aka ɗebe mu kotun wajen tashan Badiyan nan a kai mu in ka gan mu ma a lokacin ma ba da ka ce ma da mu rayu ba ma
kotu me faruwa wajen
da muka je kotun ni ne ma na iya ma na dan yin yunkuri ma nake magana nake ce alƙalin ya tashi aka gama karanta komai nace muna roƙon kotu mai adalci da ta mana sassauci yace to kai da ka tafi ruman ko ka bada 30,000
wane
ni kenan shi marigayi an karanta ƙara yace kai shi bai ba bai sani ba
kai ka amince ne
kai sabila da ni na riga da ya ga abun da ya ga mana na riga da na sha wahala sabila da yaran shi a can su suke dan tallafawa ma su daga ni ma ayi tangare gare da ni akai ni cikin sel din a sake dawowa
ne haka ne ka amince da
wani muka zo marigayi yace shi lallai bai yi wannan abun ba shine alƙali yace to lawaya he tashi sai yace yana roƙon alfarman kotu da ta ba da dama a kai shi aje gida a mishi jinya yace to
wa kenan ne za kai gida
shi marigayi
okay shi ya samu wani rauni ne
ai in ka gani mu ma ba kyan gani ka zo ka same ni ma na dan dawo haihuwa na ne har kake magana da ni
wani rauni ya ji a jikin shi
ya bugufa domin muna cikin
duka ne tsaba
muna cikin sel din ma gurnani yake aman jini ni ma da kake gani na anan fitsarin jini nake har yau ga fitsari na anan har yau na jinin ne bai canja ba yana aman jini yana gurnani muka je wannan wajen aka zo aka ce mai anguwa ne da surukin shi dai karbe shi mai anguwa da surukin shi yazo ba a ba da shi ba sabila da ni ba 30,000 a wurina aka zo ya sake diba mu ya sake mai da mu sai ya sake rufe mu muka sake kwana zuwa ranan asabar ya dawo ya ce mishi kai kaji ka amsa ko ubanka kotu ma dan canja maka nazo yana gurnani na sake kwankwasawa mayaran shi nace ce a fita da wannan fa asibiti yana gurnani suka domin tun a cikin wajen ma ruwa ne wannan rabin leda an ka bashi bai sai ya shanyewa ba
to sakataren kungiyar maharba da suka kare Ibrahim Shehu Mustafa Muhammad ya ce sun shiga damuwa da yadda Abidi ne ya mutu kuma an cafke abokan aikin su yanzu haka
eh sunana Mustafa Muhammad ne sakatare na gurbin wantas
haka ne
sai jawab na jira boci state chapter abun da yake faruwa shine ni ina ofisin mu na jiha ne wannan abun da ya faru kuma a ofis ne na Zango to amma report da muka samu bayan abun ya faru dama dole ce manya zamu samu labari kuma na ba mu report abinda muka zo su yaran su kaje mana dan yanzu da muke magana da kai dukan su yara guda uku da abun ya shafa wanda suke wannan operation din suna hannun yan sanda suna canin jama'an tsaro kusan wata guda kenan da wani abu na ta suna dari dukan su dan ni na zo ma lokacin da aka mun waya daga office kenan cewa an kaje wani a wannan office san gudu na zo da gudu ne roshin na zo office din ko garin ga musu fada ga gebe gebe saboda abinda suka yi din basu kyauta ba dan duk abinda za a yi irin wannan ana yi ne da ilimi kuma da hankali amma shi wanda ya mutu din a wannan lokacin yana nan yana zaune ni dan mun zo mun gaishe ma ba fes mun gaishe shi bari gaishe mun gaishe a wurin dan uwan sa ma sun sani kuma sun san gaishe kuma duk abin da yake din ma wasu ai daga cikin uwan su an kira su suna gani so bisa bisa zo sai da tsoro sai muka ce maza maza a yi roshin kesa a kai wurin yan sanda tunda abun ya fara baci har da ya kare to kaga daga lokacin sai aka yi roshin aka tafi da su wurin yan sanda a yanzu dake kenan bai lafiya shi wancan wanda ya mutu kenan yake lafiya da sauran yan uwan su duk aka tafi wurin yan sanda to tunanin abu ya bada kwaci kan gaje wurin yan sanda su ne za su gyara haka muke da tunani inda sun fi mutanen mu musu yan sa kai ne kuma su suke da ilimin abin da sauransu to kaga sai kuma daga baya mu yi zo ya lalace ya dai gaban da mu muka yi aiki kenan wannan bayanin da na maka
mutuwar Abidi ne ta fusata mutane a Bauchi dake ganin hakan babban zalunci ne kuma tamkar jami'an tsaro ba su daukar ran waɗanda suke tuhuma da wata daraja don watakila ba a tilasta biyan diyya da farko rundunar yan sanda karkashin commissioner Awol Musa Muhammad ta ce tana daukar labarin shafaɗe ne kawai amma yanzu da jami'an kare haƙƙin dan adam suka kawo korafin sun ce suna bincike a takaitacciyar amsa kakakin rundunar SP Ahmed Muhammad wakil ya ce in sun kammala bincike za su fito da sakamako
kuma suna ciki NBA suna ciki kuma bincike bai gama garewa ba har zana kan bincike to shi yasa aka gama mai release kai ba
to shi DPO Ilu ne hali kuke ciki da shi akan abin da ake zargin sa da aikatawa
bincike bai kare ba mai kake so mu shi akai ai bara mu ce koyi ba tukunna
eh
ana ce maka in bincike kare za mu press release kai ba
Safwan Mamman dan uwan marigayi Abidi na Aminu ne ya bayyana wannan shiri cewa suna neman diyyar jinin dan uwansa a halin yanzu
muna roko gwamnatin jihar Bauchi da masarautar jihar Bauchi da masu fadaji na jihar Bauchi su shiga cikin wannan al'amari saboda kan ran shi Abidi na Aminu ya tafi a banza saboda mun san wane ne Abidi na mutum ne mutumin kirki ba mutumin banza ba a iya shekarunsa da yake wannan al'amari ba taba samun sa da wani al'amari irin wannan ko makamancin wannan ba ma
ma'ana me kuke so a yi a nan kenan
muna son a biya mana diyyar ran Abidi na Aminu muna son mahukunta da wanda suke fada a ji su shiga cikin al'amarin nan a biya wani diyar ransa.
Masu sauraro, da yardar Allah za mu daura inda muka tsaya mako mai zuwa, inda za mu ji daga bangaren hukumomin kare ƴancin al'adama da kuma binciken da ake ci gaba da gudanarwa akan wannan al'amari. Yanzu kan a madadin duk waɗanda aka ji muryoyin su, musamman ma Abdulrahman Muhammad da Nasir Adamu Alhikaya, daga nan birnin Washington DC ne Sarfi Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya.